Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana iya kuma kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma shirye-shiryen zangon FM a Niger din da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma kusa wato kuma sun kasar Ghana za ku iya kama mu ta Alpha Radio. Za ku ma iya jin mu ta yanar gizo ta voahausa.com da masashin hausa.com. Masu gabatarwa
Aisha Mu'azu
tare da ni Sarfil Hashin Gumel.
Duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Zamu duba batun dakatar da masu sana'ar keke na fafiyin aiki a wasu yankunan birnin Abuja.
Na fahimci tsakanin Allah gwamnati take so take kore su. Na abin sa da gwamnati take so take kore su. Ai amma ce an tanaji wasu motoci domin su aje nasu su zo su amfani da su. Kaga ai kora da halici. Ai tun da keken nan suka iya keke suka saba da shi. A dauko dokokin nan a karanta musu.
Aisha yau shirin yau da gobe zai tare ne a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda masu ruwa da tsaki kan wannan harka ta sufurin keke napep ko adidas ta sahu suka hadu a ofishin muryar Amurka dake Abuja domin tattauna wannan matsala.
Kwarai kuwa Sarfilu, haka kuma mun yi muku masu sauraron mu tambaya akan shafin mu na sada zumunta na Facebook inda kuma muka samu amsoshi daga mutane da dama, kuma zamu karanto kadan daga cikin waɗannan tambayoyi da kuka amsa mana. Sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Shirin matasa, to da farko zamu fara ne da karanto amsoshin da kuka rubuto mana ta tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook, inda muka tambaye ku waɗanne kalubale kuke ganin dakatar da masu sana'ar keke napep a wasu yankunan birnin Abuja zai haifar. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsa wata farko ta fito ne daga Abubakar Kawo Girgir, inda ya ce wato dakatar da waɗannan masu sana'ar ta keke napep ba ƙaramar matsala za ta haifar ba a ƙasar nan. Domin kuwa hana mutane sana'ar su ba tare da an ba su wani aikin yi ba ka iya ƙara ƙaruwar aikata munanan laifuka, don haka ba ma tare da wannan mataki.
Wow, yayi magana mai amfani ƙwarai kuwa. Sai kuma Aisha Hussein Dangwa ta Karaso, ita kuma tace daga jihar Yobe, tace hakika kalubalen da za a fuskanta akan dakatar da amfani keke napep ya kai ta fuska 10. Tufo da fatan mahukunta su shawo kan wannan matsalar tun ma bai nisa ba, to fuska goma da ce bata faɗi komai ba. Amin. Amma
sai kuma ansar Arkayya Babayya Gambo ta ce salam yau da gobe. Hakika wannan mataki ka iya kawo karuwar masu zaman kashe wando, kenan akwai barazana ga zaman lafiyar ƙasa.
Taufa lalle fa. Sai kuma Salisu mai shinkafa song yace yau da gobe ikon Allah hakika hana keke napep Abuja zai haifar da kalubale da dama, ganin cewa yawanci matasa ne ke amfani da keke napep wajen rufa ma kansu asiri.
Tayo dai mutane Yobe suna ta ansa, suna ta ansa.
Domin
wannan ma daga Yobe ne yace. Gambo Baba Wuro daga jihar Yobe yace salam yau da gobe. Kai wai shugabannin Najeriya ya suke son talakan Najeriya yi, to wai da wanne talakan Najeriya zai ji? Me rubuta nan ne? Da rashin zaman lafiya kuma zai ji ko kuma aikin yi?
Da rashin aikin yi.
Allah dai ka kawo wa talakan Najeriya mafita. Utashi lafiya.
To amin amin ya rabbi. Sai kuma shugaba Babaye Gambo da Magaran, shi kuma daga Magaran ne ma, yace rugubi hakika wannan mataki ka iya kawo karuwar masu zaman kashe wando, kenan akwai barazana ga zaman lafiyar ƙasa.
Dai mutane sun yi tarayya da akan abu daya. Wannan matsala ce ga zaman lafiyar ƙasa
da
kuma rashin aikin yi.
To ai daga rashin aikin wani abu zai haifar.
Sosai kuwa.
Abin da suke magana.
To Nasiru Shehu Yunusari kuma daga jihar Yobe ya ce da Abdul Muɗallib Mande Magariya, hakika hana amfani da keke napep a birnin tarayya zai haifar da matsaloli masu yawa, kamar yawaitar matasa marasa aikin yi. Hakan kuma babban barazana ce ga tattalin arzikin ƙasa. Allah ya kyauta.
To amin. To ƙarshen sakonnin kenan, mun gode.
Kuma lokaci ne da zamu mika linzamin shiri ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina Kaina da ke ofishin muryar Amurka da ke Abuja.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na yau da gobe, wanda a yau ina tare da manyan baki a cikin zuran namu. Da farko akwai Abubakar Sani, mai magana da yawun ministan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, sai kuma babban jami'in tuntuba akan harkokin sufuri na babban birnin, wato Honorable Sajo Ahmed. Sannan akwai jagoran talakawa Malami Imran Wadanas, sai kuma shugaban yan ajeji ta sahu, wato da ake kira keke na tuntuba a nan Abuja, Musa Ibrahim Ancau. Malamai, barkanku da zuwa cikin wannan zaure namu. Abubakar Sani, a matsayinka na kakakin ministan babban birnin tarayya Abuja, in zan fara daga kanka, ana taya majidin cewar an haramta keke napep a cikin birnin Abuja, ana cewa a'a ana son a kore su ne, ana son a raba talakawa da hanyar samun abincin su ne a cikin wannan babban birni. Shin a matsayinku na hukuma, menene gaskiyar batun ne?
A farko dai zan ce ba gaskiya bane, ba koren su aka yi ba, kuma mai girma minista ya bayyana a lokacin da ya kaddamar da wannan tsari ranar Juma'a da ta shige, inda ya bayyana cewa shi fa bai ce ya haramta amfani da abun hawa na keke a nan Abuja ba, amma harkokin su an takaita shi ne a wasu wurare. Ina ne waɗannan wurare? Su ne garuruwan da ake ce ma satellite towns da kuma estates na Abuja.
In zan zo wurinka Malam Musa Ibrahim Ancau, kaji kalaman da shi kakakin ministan Abuja ya yi, me zaka ce akai?
To alhamdulillah, kamar yanda shi Alhaji Sani ya faɗa, gwamnati tana da tsare-tsarenta. Shi wannan sana'a na keke na fir na daidai da sahu, ala hakika matasa ne ke yi, wanda akalla wannan policy da gwamnati ta kawo zai shafi mutane matasa sama da 20,000, wanda shi ya samu muke kira ga gwamnati cewa ba wanda yake daga ko yake ja da wani policy na gwamnati. To amma ita ma gwamnati in za ta yi policy, bai kamata ta yi policy da za a kunce karya jama'a ba, ko halar da jama'a ba. In ka lura dan kwanakin nan da aka kawo wannan policy, daga masu tuka wannan keke napep da passenger a cikin gari, jama'a suna cikin wani hali, an shiga cikin wani hali gaya, cewa matasa sun shiga wani hali, sama da mutane 20,000 yanzu a ce matasa rana daya tsaka ba tare da wani tsari ba.
Malam Musa Ibrahim a ce ban tare ka ba, ba ka jin cewar gyara kayanka ba zai taba zama sauki mar ba, tunda an ce ba an hana ku bane gaba daya, menene bi yasa ba za ku je inda aka ce ku yi din a can, ku je ku yi a can din ba?
To kamar yanda ka faɗa, mu ma muna son kayan namu kuma muna gyarawa. Wajen da aka ce mu je, ina ne aka ce mu je? Ai ita gwamnati yana da kyau in za ta yi policy a matsayinmu na 'yan ƙasa 'yan Najeriya, zama ya kamata a yi kamar yadda muka taɓa yi a gwamnatin baya. Wanda da keke napep din nan muna shigowa cikin gari area 11 Wuse Central area, da muka zauna round table muka yadda cewa wasu 'yan tsakani ne yanzu bai da muke aikin nan, dan wani takaitaccen lokaci wajeje ne a cikin garin nan. Kuma wajen da kamar yadda ya faɗa, a satellite town din muke, ba mu fita daga ciki ba, tunda wajen da zaki kokarin a cire mu Garki village ne. Garki village din nan ba wani waje ne babba ba, zuwa area 10, area 2, area 3, area 1. In ka kalli wannan wajen ma, area 10, area 2 bai ma convention da estate din da ake magana. Waje ne wanda aikin mu ana buƙatar shi a wannan wajen. Amma mu abin da muke kira ga gwamnati, ko da za a bar wannan waje, yana da kyau a duba halin da matasa suke ciki, a duba halin da rashin aikin yi yake a ƙasa.
Bari mu je wurin jagoran talakawa Imran Wadanas. Malam Imran, ku a matsayin ku na talakawa, ya kuke kallon wannan al'amari ne a gaba daya?
To tsakani da Allah, duk in kalli kowane bangare an yi abin da ya bisa ga tsari ko kuma rashin tsari. Tsari ita gwamnati tana da nata tsari, su kuma masu keke suna da irin nasu kuma tsarin. Amma in na fara ɗaukar laifin gwamnati, gwamnati ita ya kamata a ce tun da suka zo, ta yadda ta amince har ta shata musu wasu wurare, to a tara su a ce ga yadda tsari yake, za ku yi kaza, za ku yi kaza, za ku yi kaza, za ku yi kaza, kada ku wuce wuri kaza, kada ku wuce wuri kaza, kada ku wuce wuri kaza. Musa da su shugabannin su, da wasu daga cikin ma'aikatan su, da su jami'an gwamnati, da su kuma waɗanda suke da dokoki a hannun su, idan aka yi haka, babu inda za a waye gari a ce yau an kama dan keke kuma an takura mishi.
Na'am. Honorable Sajo Ahmed, idan muka duba batun da shi jagoran talakawa yi cewar ga kuskuren gwamnati, me zaka ce akan wannan?
To alal hakika ya kamata kuma dai a koyaushe ake magana mu gaya wa kanmu gaskiya, don gaskiya ita guda ɗaya ce. Abin da ke faruwa, ni ina da masaniya cewa kafin ma gwamnati ta dauki wayannan matakan akwai wani bincike da aka yi abinda ake kira research an nemi ra'ayin al'umma daga wurin al'umma ne aka samu tsarin cewa ga yadda ya kamata a gudanar da wannan abin suka dan ba da dan kokin su aka kira jami'ai waɗanda suke da ruwa da tsaki a wannan harka aka yi zama da su wato babban matsalar mu da harka ta keke napep a Abuja shine kungiyoyi da suke da su waɗanda suke magana da yawun ko masu sayarwa ko masu saya ko masu tukawa kungiyoyin Allah ya yawa da su to nan ne muke da ƴan matsala amma duk an yi tuntuban juna mu da abinda ake so a gwamnatance shine ba sai an tilasta musu ba a samu voluntary compliance wato su amince su koma wuraren da aka tanadar musu kuma har yanzu da nake maka magana din nan ba mu yi da tuntuban juna da su ba jiya ma mun yi tuntuban juna da su shekaran jiya ma mun yi tuntuban juna da su kuma yanzu haka za mu ci gaba da tuntuban juna da wasu sauran masu ruwa da tsaki akwai hanyoyi da muka tanadar a gwamnatance kuma muna shawarware tare da su kuma sun sani suna nan kuma da su sheda cewa akwai hanyoyi da za mu dauka mu kara musu karfi wajen tabbatar da cewa sun yi sana'an nan da tasu da ma wadda ba tasu ba wadda za su iya yi don su kyautata rayuwarsu ba niyyar gwamnati ne ta kuntata kowa ba kuma niyyar gwamnati ne ta tabbata sa wani cikin wani wahala ko wani kunci ba
Musa Ibrahim Ancau barka mai wa shi sajan martani duba da cewar kaman da ya bayanin cewar wato in muka duba kungiyoyin naku suna nan barkatai wato wannan kaman wani zai ce ko kuna zama emirin ƴan murna ne kowa da inda ya sa gaba ba ku da wato lema daya da kuke magana ga kashin ta
Allah hakika ba haka bane kaman yanda ya sani muna mukan zo mukan tinkare su da matsalolin mu kamar yanda muka shiga cikin wannan yanayi na kunci mun riga mun hadu gaba daya da kungiyoyi ba ma kungiyoyi ba har wakilan masu investors masu kekunan da suke saya da wakilan dilolin keken nan mun riga mun hadu mun hada kungiya daya ta wata da ake cewa kungiya ce ta kungiyoyin keken napep da su owners da riders da dealers ma a ciki a wannan babban birnin tarayya Abuja wannan hukuma ta san wannan sama da shekara uku muna da wannan kungiya kuma da ita muke tafiya da yawo daya duk taro da aka yi mukan tafi gaba daya ne a kungiya daya so dan haka mu ba mu da rabaraban kai a Abuja wannan matsala shi yasa ma kaga lokacin da matsalar ta zo gwamnati muka lura akwai matsala rana daya muka ce ma yan keke napep su tsaya a Abuja saboda mu fahimci dokokin kuma muka tsaya da su gaba daya a rana daya wanda su gwamnatin sun sani
Abubakar Sani in nazo gare ka babban birnin tarayya Abuja dai galibi an sani cewa mahukuntan birnin kafin su dauki wani mataki sukan fidda wani matakin da zai rage radadin abin da za a fuskanta sakamakon daukar wani mataki misali kafin ku kudura aniyar dabbaka wannan dokar da damancin tana nan akwai wasu matakan ne da kuka dauka domin a dan rage radadi dangane da irin dan wahala da wannan abin zai jawo
a ba shakka akwai matakai da dama wanda hukumar binin tarayya Abuja ta dauka don a sauwaka ma masu wannan sana'a ta keke da kuma wasu karan kansu masu hada-hada cikin waɗannan cikin wannan birni farko abinda hukuma ta yi shine ta tanadar da manya-manyan bus wanda suke kai komo akan waɗannan hanyoyi inda wannan doka ta shafa inda yanzu akan ka shiga garin Abuja ka bi waɗannan hanyoyi zaka ga inda bus din da fasinjoji ke shiga suna shigaba da harkokin su na yau da kullum banda haka kuma su karan kansu kungiyoyin na yan keke napep karkashin su Malam Musa din sun tabbatar da cewa shi mai girma minista Abuja ya kudura aniyan cewa yana so ya jawo su cikin tsarin da gwamnati take da shi na tabbatar da cewa kamar yanda yake fadi kada haddasa aikin ba burin gwamnati ne cewa ta haddasa aikin saboda wannan mataki ba so a what area din da suke harkokin su misali kamar yanda ya fadi da garki area 1 garki village apo da AY da sauransu an tanadar da kananan motoci na taxi wanda gwamnati ta yanzu haka suna ajiye abinda kawai ake jira su su zo su karbi waɗannan motoci don su ci gaba da harkokin su a waɗannan wurare amma abin mamaki su bayan taron ma da muka yi da su suka nuna ma su ba su ma da ba su bukatun waɗannan motoci su kawai su abin da suke so a debur su kawai su ci gaba da harkokin su a waɗannan wurare to kamar yadda dan wana Malam Sajo ya fadi bincike fa ya nuna kuma su ma mun gaya musu du'a irin tarurrukan da muke da su farko dai wannan tsari ne na gwamnati kuma gwamnati tana da haƙƙin ta tabbatar da lafiya da kuma zamantakewar al'ummanta idan aka ce ana samun koke-koke daga jami'an tsaro akan harkokin lafiyar mutane ko fashi da sauransu da ake don abubuwan hawa wajibi ne gwamnati ta tsaya don ta kare haƙƙoƙin jama'a saboda haka ba zai yiwu a ce gwamnatin da ke da haƙƙin mutum miliyan 6 a wannan birni saboda wasu 'yan tsiraru a ce ta yi ko biris ko kuma ta nuna halin ko kula akan abin da ya shafi mutum miliyan 6 ba ana kula da su ana so a tabbatar da cewa waɗannan matasa da yake faɗi ba su rasa aikin yi ba saboda haka dama tana nan suna yi su shigo su zo su yi sana'an da hukuma ta amince da su yi a waɗannan wurare ba tare da sun tafi yini ɗaya ba tare da su
shin doka shafu ra daga pompo
a to wannan alƙawari ne da ake mana matasa to amma di ba mu taba garin ya faru ba shi za mu kace ba mai
to Allah ya kauta Allah kuma ya sa a samu wanda zai mana madara
to amin ya rabbi to a di ba mu na ruwan madara yanzu tukunna gaba a jiga ko ina
sannan hankali wata rana za a je can
in kware da gaske za a je can to kin ji da tattaunawa da muka yi game da wato daga Abuja da suke yi game da wannan hana keke na fafzar zirga a wasu yankuna a Abuja.
So sai to abinda na fuskanta shine abinda na fahimta da wannan tattaunawa shine an samar da motoci da za su maye gurbin babura domin idan kai la'akari da yanayin tsarin Abuja an yi shi gari ne na manya.
To bar dai mu koma kan to masu raro yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC zamu koma birnin Abuja domin ci gaban tattaunawa ta masu ruwa da tsaki.
Jagoran talakawa Imran Wadanas ya kake fahimta duk waɗannan bayanan da ake halin yanzu
na fahimci tsakanin Allah gwamnati so take ta kore su na abin da sai gwamnati take so ta kore su ai amma ce an tanaji wasu motoci domin su ajana su zo su yi amfani da su kar ai kura da halifi ai tun da keken nan suka iya keke suka saba da shi a dauko dokokin nan a karanta musu ga inda
ba ma kai jagoran talakawa ita ba rayuwar nan kullun tana tafiya da cigaba ne so kake a zo na wurin kan nan a dankare ba cigaba
yawanci ba su yan siyasan suke sai musu ke kuna suna ba su ba
ai yan siyasan suke eh amma kuma ai gashi yan siyasan sun ce su kawo gyara kuma
su ma suna so su kawo gyara sai a tattara su ai musu karatun tanusu sanda duk aka kira ka aka ce maka in kana amfani da wannan ga hadari kaza ga hadari kaza ga hadari kaza yanzu wanda ke amfani keke ai da an zo an yi karo da shi kai tsaye shi za a samu wanda koke cikin mota da sauki da haka an waye gari cewa waɗanda suka iya mota daga cikin ku su kawo driving license din su a dauki mota a basu waɗanda kuma ba su iya mota ba su je su kokari su koyi mota za a basu mota waɗanda kuma ba haka ba su koma daga wuri kaza inda babu cinkoso babu haɗurra da yawa su koma su yi aikin su to gwamnati babu in ta dauke su matakai rana ɗaya kawai aka zo aka ce ai tsaya wuri kaza ko kuma tsaya kuma ni nayi mamaki na kokarin su rana ɗaya da har suka iya tattara mutanen su wuri guda suka rike su
jagoran talakawa Imran Wadana suka ce gwamnati so take ta kore su honorable Sajo Ahmad gaskiya ne so kuke kore yan cikin fafin Abuja
amma akwai tambaya guda daya da nake so al'umma su fahimta lokacin da ake so a kawo da yan babur machine ai wa'ansu yan machine din yau su suka zama yan keke napep kaga alama da ya nuna akwai ci gaba a lamarin. Yau idan muka ce dan keke na pep wasu su kuma su haura su koma taxi, ai adalci an kai musu. So ake rayuwa kullum mutun ya neme ci gaba. In ka tashi kana tsaye a wuri guda baka ci gaba ba, ai kai ma baka more rayuwa ba kuma baka kacuci kanka. Mu muna fada cewa ba a yi wannan abin tashi kwatsam guda daya ba. Ai kiran da suka yi a zauna a gida ba wai sun yi shi ne wai saboda su nuna biyayya ga gwamnati ba, ai nema suke su nuna wa duniya cewa gwamnati ta hana. A wannan lokacin ma gwamnati bata ma ana ma kan tattaunawa ne, ba a ma fara aiwatar da wannan a harkar da ake zancen da muke yanzu na ba, ba a ma fara aiwatar da ita ba. Kuma har yanzu da nake maka magana ana cikin tattaunawar ne. Su dai sun yi sauri ne, sun yi riga malam masallaci suka ce su dakatar da mashina saboda talakawa su ji zafin takawa su goya mara musu baya, a nuna kaman gwamnati ita ba ta tausayi talakawa. Ba haka al'amarin yake ba, ba kuma haka aka yi niyan yi ba. Yadda ake da niyan yi shine a tattauna da su, a gwada musu, a gindaya musu sharuɗa, su kuma su fara bin waɗannan sharuɗa, a gama wannan harka babu wanda ya tilastawa wani.
Musa Ibrahim Ancewa kaji fa haka mai da shi honorable Ahmed Sajo ke cewar kun yi riga malam masallaci. Menene yasa kuka yi riga malam masallaci?
Allah hakika kamar yana suke magana yau din nan kai ne kake da matasa a kasan ka sama da 20,000, sai aka zo aka maka tayin mota guda 40. Ka gaya min matasa 20,000 an maka tayin mota guda 40, wa zaka ba wa zaka hana?
To ai ku cewa kuka yi kowane matashi da ke tuka kowane keke mutum uku ke tuka shi, to kuma wannan motoci 40 din ai ce aka yi farko kenan? Idan kuka amince hanyoyi suna nan da gwamnati ta tanadar don a tabbatar da cewa kun ci gaba da karin samun kari da
Allah sani. Kowa ya sani a yau din nan tunda aka fara wannan doka mutanen mu matasa kamar yadda kuke cewa ba a hana ba, an hana. Tunda a yau in ka shiga babban birnin tarayya Abuja za ka ga joint task force suna nan da makama kan makamai. Duk ina ganka ba za a ce koma ka aji. A yau din nan ana nan mutane suna cikin halin ko kula ko ince kakani kai
ba wanda
motoci yau din nan ya faru. Ka shiga cikin babban birnin tarayya Abuja ka ga yana in keke mu suke cikin wahala, ka ga yana yara yan makaranta wallahi a satin nan da ya wuce in ka ga yana yara yan makaranta kanana suka taso daga Zon'i, suka taso daga area 10 suke wucewa suke tafiya kafa abin tausayi.
Me yasa ba
ka ga yana jama'a taxi sai a keke? Ka ga yana jama'a suke
dauke su mana taxi, akwai taxi
malam Musa Ibrahim Ancew. Na'am. Tun da gwamnati nan ta ce an kawo muku motoci, menene yasa ba ku san dan wadannan yana cikin motoci?
Motocin nan na gaya maka mutane muna da matasa sama da 20,000.
Amma ai
yau an baka mota an ce ba motan nan fa ba kawo shi ba, an riga
kin dokan. Ana cewa mutumin da zai hawo sama ne takalle da ai ya rage hanya.
A wannan ai kashe kai ne.
A tafi
ka san kashe kai. To wannan shine ake kira kashe kai. Yau din nan kana musuwa gabanni ne. Shugabannin al'umma ne, akwai matasa sama da 20,000 a kasar mu. Yau din nan sai aka zo ana maka alƙawari, abin alƙawarin ma fara
ke magana mutum 20,000, mutum miliyan 6 kuma ake magana kiwon lafiya.
To alajistani kowa ya sani haka ke kana fa babban birnin tarayya Abuja, ba mu da wani mummunan record. Hasali ma saboda irin waɗannan matsalolin mun yi taro na dita na direbobi, wannan ita gwamnatin babban birnin tarayya Abuja saboda tana da wannan aqidar na wannan cire mu a cikin garin nan. Shi yasa wancan watan da ya wuce mun yi waɗannan tarurruka, BOA Voice of America suna wajen mu kai tarurruka, muna da proposal kaftin kan zuwan wannan minista na biyu nan, FAMSAG ya approve, mun yi meeting da directoci akan waɗannan. Akwai security firm da muka yi haya wanda zai sa ma duk dan keke application a waya. Yau din nan in wani abu ya faru da dan keke ko yayi wani laifi ko wani abu, za a iya waiwayawa baya awa 8 baya a ga waye yayi wannan laifin. Gwamnatin babban birnin tarayya Abuja saboda tana da wannan niyan sun ki su mara mana baya, sun ki zuwa wajen tarurruka, sun ki su ba mu goyon baya mu kaddamar da wayannan wayar da kan direbobin mu da muka yi. Mun yi police sun zo, road safety sun zo, NDLEA sun zo, amma BIO sun ki zuwa da FCDA. Har ana gobe za mu yi taron acting transport secretary muna tare da ita, ta mana alƙawarin za ta zo wannan bita, za ta sa BIO su zo, mu haɗa kai mu gyara sana'a mu tsaftace sana'a.
Malam Musa Ibrahim, bari mu zo wurin jagoran talakawa Imran Odanas. Imran Odanas, idan misali aka ce an yi doka ka gane kuma aka ce yanzu ana so abu dokan me laifi a ciki
babu laifi ai babu abin da yafi zaman lahiya da ladi sai doka amma ita ya kamata dokar kanta a tsabtace ta kamar yadda ake magana ni ran da na fara ganin ɗan transport din dauka nake yakin Badar za'a domin ba su da adadi in ka fara kirga su sai ka gaji amma ni abin da dauka na doka ai akwai rubutu duk abin da aka tsara a rubuta a ba mutanen nan yau kamar nan da muke magana sai a ce ga kwafi takarda da muka rubuta muku rana kaza lokaci kaza ga kwafi takarda rana kaza lokaci
kaza amma in ga samu lawyer zai ce maka jahilci ba uzuri bane wurin kare doka
ai yanzu in muka dawo kan maganar rashin hankali da yaran suke yi nan ma ai suna da laifi ai abinda ma ya dauko wannan abin tun asali ai sa'in sa aka tsamu tsakanin wasu mutane waɗanda suke jami'an gwamnati da su waɗannan yara ai shi ya kawo abinda aka zo aka ce dole sai sun daina zuwa wuri kaza a lokaci kaza ai da an san akwai doka duk wanda ya zo Abuja san akwai doka ya san akwai tsari to tun san da aka fara ba su ke kunan nan aka yarda su zo su yi wannan abin da an ci gaba da bin dokokin ai gwamnati ta fara kawo ai keke na people ake ne ai wannan program ne na poverty alleviation ai ta haka ya dauko ta yadda aka ke kunan gwamnati ta fara shigo da ke kunan da ta dauka ta ba su ta yadda za su yi ya kamata a ce an sa musu dokoki an sa musu tsare-tsare kuma a suna da shugabanci tunda da ba su da shugabanci ran da aka ce kada su fito ai da sun fito amma ga baki da aka kama rana aka rike
honorable Sajo Ahmed
na'am
ku menene babbar matsalan ku da yan keke na gaban nan Abuja
eh to matsalan mu guda biyu ne na farko yan keke na pep din nan musamman shugabannin su su daina fadin cewa ba babu laifin yaran su gaba ɗaya kuma ba su yin wani laifi alal haqiqa idan mutun yana son yayi gaskiya wa kansa yayi wa kansa adalci idan akwai inda mutanen su ke yin kuskure su yadda akwai kuskure kurakuran nan da mutanen su matuka ke kunan nan ke yi shi yasa al'umma suka matsa gwamnati cewa a samu dokoki a gyara tsari yadda suke tafiya abu na biyu dake tsakanin mu da su su fahimci cewa duk da yadda mutun yake nuna isa bai fi karfin hukuma ba taron da suke cewa sun yi da BOA da sauransu idan hukuma ta ce bata yadda ba ai ba za su yi shi ba don haka idan mutun yace maka yayi taro a karkashin inuwar hukuma hukuma ba ta hana shi ba ba kuma hujja ne yace hukuma bata goyi bayan wannan taron ba in hukuma bata yadda da wannan taron ba wallahi ba zai yi wannan taron ba don haka mu abinda ake nufi shine a tsarin tafiyar da sufuri a Abuja muna son a samu tsari wadda kowa wanda yake da niyan sa dukiyarsa cikin harkar sufuri zai ci moriya akwai wasu wurare an kebe su na manyan motoci da taxi masu penti akwai wasu wurare an kebe su na keke napep akwai wasu wurare an kebe su na mashina wato okada kowa ya bi tsarin inda aka kebe ma inda aka gindaya masa saboda a samu harkar sufuri wadda take da tsari a Abuja
Musa Ibrahim Anchau ku takamaimai menene matsalar ku da wannan dokar
duk kamar yadda shugaban talakawa ya faɗa za ka ga an fito da ma kama kan bindiga kamar za a je yakin Badar da yake mu matasa ne a cikin wannan sana'a ba mu yadda mun sake su ko a je a samu wani cece ku ce ba ko wani confrontation shi yasa sai muka maintainin yaran mu muka ce mu zauna lafiya mu za mu bi hanyoyi na diplomacy
masu sauraro duka anan muka zo karshen wannan shiri na yau da gobe wanda a cikin sa muka tattauna da masu ruwa da tsaki kan al'amuran da suka shafi babban birnin tarayya Abuja wanda ya kare magana yanzu shine Abubakar Sani kakakin ministan babban birnin sai kuma honorable Ahmed Sajo wanda shine babban jami'in tuntuba akan harkokin sufuri na birnin Abuja sai kuma jagoran talakawa Imran Wadanas da kuma shugaban kungiyar yan keke napep da ke birnin Abuja Musa Ibrahim Anchau a madadin wanda ya hada mana sauti wato Benjamin Ogak Gowon sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku daga nan ofishin Sashen Hausa na muryar Amurka da ke Abuja babban birnin tarayyar Najeriya
to madalla a gaida Malam Hassan daga Abuja to masu rawar an maka karshen shirin namu na yau baki daya so yanzu a madadin wadda taimaka shi ne zo gare ku
Aisha
to da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu Tayo Malama Zainab Abdulrahman ni Sarfil Hashim Gumal ke cewa muka tsince lafiya